الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
يو لتنين غوما رمضان هجرة تدبودة لحدود 46 يداتي دا غوما غواتهم أكو في شخرة تدبودة 25 muna cikin tafsirin suratul fussilat kuma da mu ci gaba a yau daga aya ta 13 insha Allah za mu ci gaba daga aya ta 13 karatun mu na yau yana dauke da bayanin uqubar kin alqur'ani akwai uquba da Allah madaukaki yake yi idan an ki alqur'ani Allah ka tsare to dama mun bayyana dalilin saukar ita wannan sura a lokacin da muka fara tafsirin nata mun kawo labarin Muhammad bin Ka'b bin Al-Qurdi wanda ya ba mu labarin abin da ya faru a garin Makka dalilin sa yasa Allah ya saukar da suratu Fussilat to akwai riwaya ta biyu wannan riwaya ta zo ta hadisin Jabir bin Abdullah Al-Ansari Allah ya kada masa yarda waɗannan riwayoyin gaba ɗaya za ka gansu a tafsirin Ibn Kasir da ma littafin tafsiri manya duk wani babban littafin tafsiri za ka ga labarin nan a ciki riwayar Jabir riwayar da Jabir bin Abdullah ya kawo game da abin da ya faru a garin Makka wanda a dalilinta Allah ya saukar da wannan sura suratu Fussilat Jabir ya ce qala al-mala'u min Quraysh wa Abu Jahl akwai ranar da manyan kafiran Makka wanda akwai Abu Jahal a cikinsu suke tattaunawa a ɗakin taro a ɗakin da suke zama suna hira qadil tabasa alaina amru Muhammad shi al'amarin Muhammad din nan fa mu ya rikice mana gaskiya ba mu gane al'amarinsa ba gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne to anan falawil tamastum rajulan aliman bishir wal kihanati was sihri me zai hana ku samu mutumin da yana da kwarewar bokanci yana da kwarewar tsafi kuma yana da kwarewar iya waka kaga abubuwa guda uku din da ake zargin annabi da yin su da sihiri da waka da bokanci idan aka samu wanda ya kware a kansu fa atahu sai mu tura shi je samu Muhammad fakallamahu yayi magana da shi idan yayi magana da shi tunda dama yana da kwarewa summa atana bi bayanin min amrihi kaga kenan zai zo ya same mu ya bayyana mana fahimtar sa. Wannan fahimta ta shi kaga dole mu karba saboda kwararre ne a dalilin kwarewa sa ma muka tura shi. Suna wannan tattaunawa sai Utbah bin Rabi'a yace to ai idan ma kuna neman wanda yake da abubuwa guda uku dinnan wallahi laqad sami'tu shi'ra wal kihana wa sihri ni na saurari ilimin da ya shafi waka da ilimin da ya shafi bokanci da ilimin da ya shafi sihiri wa alimtu min zalika ilman kuma ina da kwarewa ina da ilimi game da abin da ya shafi wadannan abubuwa wa ma yakhfa alayya an kana kadhalika aula saboda ka in dai na zauna da mutum muka yi magana to zan gaya muku gaskiya wannan mutumin in dai boka ne to babu yadda za a yi al'amarin bokancin sa ya kubuce mu sai na gane idan yana da kwarewar sihiri matsafi ne to zan gane haka ne kuma idan waka ce to shi ma nan ma zan gane saboda suka ce to ai tunda ko kai da kanka ma ka yi ikirarin kana da wannan kwarewar to kai muka wakilta to kaga kenan an samu mutumin da zai zo ya samu Annabi Muhammad ya tattauna da shi ya koma ya ba su amsa shi Muhammadu matsafi ne boka ne ko ko mawaki wannan ne dayan uku fa atahu saboda haka sai ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam falamma faraja ilaihi amma wannan riwayar kaga ya je gidan manzon Allah ne sai je gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fito daga gida ai kaga wancan labarin a farfajiyar Ka'aba ne a farfajiyar harami na masallacin Ka'aba ne to amma nan wannan labari na Jabir yana tabbatar da cewa shi Utbah bin Rabi'a ya bi Annabi sallallahu alaihi wasallam har gida ne ya je aika da manzon Allah ya fito bayan sun hadu sai ce ya Muhammad ni ina da tambayoyi gare ka ya kai Muhammadu Annabi ya ce to anta khairun an am Hashim wai ka fi Hashim ne kai kaga kamar kai ne a ce maka ka fi baban kakanka domin Hashim shine mahaifin Abdul Muttalib sai da aka fara da baban kakan shi wato shine in mutum ya san asalin ka to in yana so ya ci mutunci sai ya dauko daga farko saboda haka sun san asalin manzon Allah don haka sai aka fara da mahaifin kakan shi wai da kai da Hashim wayafi kuma ba a jira ma ya bada amsa ba anta khairun am Abdul Muttalib waye yafi alkhairi tsakaninka da Abdul Muttalib nan ma ba a bari ya ba da amsa ba anta khairun am abdullahi kai ka fi alkhairi ko babanka abdullahi wai tsakanin mutum uku din nan idan ka fi babanka ai ba za ka fi kakanka ba ko in ka fi kakanka to baban kakan naka ma ka fi shi to idan kuwa ka san amsa to ga tambayar da zan maka fa bima tashtumu alihatana wai don me yasa kake zagin gumakan mu wato dallilu aba'ana kace iyayenmu duk batattu ne to kaga kenan ana so a nuna mar idan hankali ne to da shi da baban shi wai hankali yaya baban shi bai riga shi wannan abin ba idan ma hankali ne yaya kakan shi Abdul Muttalib bai riga ba ko ku baban kakan shi Hashim ya aka samu daga gurinsa wai yana nufin ya fi sauran iyayensa hankali kenan to shine ba jira ma Annabi ya bada amsa ba sai Utbah bin Rabi'a ya ce mar fa in kunta turidu riyasata in kana son shugabanci ne Muhammadu aqad nalaka alwiyatana duk tutocinmu gaba ɗaya za mu kulla su mu mai da shi tuta ɗaya fa kunta ra'san ma baqita zaka zama shugaba zaka zama mai mulki tsawon rayuwarka har ka mutu wa in kana bikal ba'atu idan ko sha'awa ce ta mata ta dame ka wannan ma ba matsala zawajnaka ashara niswa zamu baka mata goma taftaru min ayyi banati quraish kuma karka dauka mu zamu zaba maka zamu ma tare matan quraishawa ne goma dai zaka zaba amma duk inda mace take zamu kawo sai ka zabu goma shikenan wa in kana bikal malu in kuwa dama bukatar ka ita ce dukiya, to jama'a na laka ma tastagni anta, za mu tara maka abinda za ka wadatu da shi, wa aqibuka min ba'dika, kai ba kanka ba, ba kai kanka ba, dukiyar da za mu tara maka ta ishe ka, ta ishe ƴaƴanka ma a bayanka, za mu tara ma dukiyar da daga kai har zuwa jikokinka ba za a samu talauci ba. Wa rasulullahi saki ta manzon Allah ya shiru wala ya takallam bai magana, to wannan shine ladabin annabi Muhammad, wanda babu shakka ya kamata mu koyi wannan, domin zaka ga mutun da ka fara na magana da shi kana son ma ka kai ƙarshe ya datse, saboda garaje ba haka bane, manzon Allah baya haka. Idan kana magana annabi shiru yake, don wani in kana magana yana cewa na'am na'am, to ai na'am da kake ka yarda ne, in abin da ya faɗa ƙarya ne kace na'am to ka yarda, saboda kan mutum yana magana ba za ka ce komai ba, shiru za ka yi, to amma yana magana kana eh ƙwarai, to ai ƙwarai din ka yarda ne ko? Don haka idan mutum yana magana kai shiru ka saurare shi, wannan ita ce sunnar manzon Allah, kuma shine gaskiya, saboda duk abin da ya faɗa ba wanda ka gaskanta, ba mamaki abin da yake faɗa ma ƙarya ne, ba ka da tabbas, saboda kai sa dan mutum yana faɗin magana ka daina korafi, ko kalma kar ta fito daga bakinka, wannan shine ladabin magana. Kai shiru in ya gama lokacin za ka auna maganarsa, in ta dace da gaskiya ya kai bayani, to abinda annabi yake nan kuma yana da riba ƙwarai. Sai da Utubatu bin Rabi'a ya gama maganarsa gaba ɗaya, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, to ni ma ka saurare ni, nan take Allah ya saukar da wannan sura, suratu Fussilat. Manzon Allah ya ɗauko daga farkonta, bismillahir rahmanir rahim, ha mim, ya dinga karantawa, sai da ya karanta ayoyi 12 a wannan riwaya ta labarin nan kenan. Da ya iso ga wannan aya, to sai mu karanta yanzu.
فإن عرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.
سيد منزون الله يسوغ ونن آية كاغا أبند الله يدوكو دقو فرقان سورة نجان هنك لنكا في رمكة سيدتي ورأو كي الله سيدتي ورأو الله نن يافك أرفن تنانين دان أدم الله نن shi ya halicci duniya sama da ƙasa da duk abin da ka sani da wanda baka sani ba. Aka yi bayanin yanda ma Allah ya halicci duniyan, kwanakin da ya ɗauka ya halitta don ya nuna maka ƙarfinsa da ikonsa. To idan duk wannan bayanin ba su gamsu ba, shi yasa wannan ayan ta zo, kaga yanzu ne za a gaya musu, za su gane kuransu. Allah ya ce fa in a'rabu, idan suka bijire, fa qultu Muhammadu, ka gaya musu. Kaga duk wa'azin farkon nan idan ba su gamsu da shi ba, to ka gaya musu anzartukum, ina gargadinku, sa'iqatan, wata tsawa tana zuwa garin Makka, misla sa'iqati adin wa samud, ita wannan tsawar tana kama da tsawar da ta halaka adawa da samudawa. Mutanen Makka sun sani ai annabi yana rufe baki, wato wani mutumin sai ya zabura a guje yana zuwa, sai ya rufe bakin manzon Allah, ya dafa bakin annabi ya shiru, sannan ya kama roƙonsa, na shadahu bin rahimi, dan girman Allah Muhammadu, saboda ya san kaga maganar ƙarshen ta ba za ta yi kyau ba. Allah ya ce in sun ki gaya musu ina gargadin ku tsawa na zuwa irin tsawon da ta halaka adawa da samuda, wuf, sai ya rufe bakin manzon Allah ya ce a maganar zuwan tsawa don Allah, ka roƙa mana Allah kada a yi wannan, kada a kawo wannan. Ya dinga roƙon manzon Allah ce ni fa abin da nake so da kai a tsaya a daidai na, kada a ci gaba. To manzon Allah a wannan labari sai ya kyale shi, saboda haka shi kuma da ya tashi tun da dai aka faɗi wannan, ya roƙi annabi ya tsaya da maganar. Manzon Allah ya tsaya daga wurin, bai tsaya ko'ina ba sai gida, bai ma koma wurin kafiran Makka ba. To yau ne za su gan shi gobe ne shiru, bai fito daga gidan ba, bare ma ya zo wajen taron. Walam ya kharuj ila Quraysh fahtabasa anhum, to saboda ka a ɗakin taro sai Abu Jahal ya ce ya ma'ashara Quraysh, ya ku Quraishawa, jama'a manyan Quraishawa, wallahi ma nara Utba illa qad sabaa ila dini Muhammad, mufa muna ganin utuba din nan shi ma da ya fandare utuba ya bi addinin Muhammadu a wadakin taron ke ne yake ga musu kun san dalili na abinda yasa nace ya bi addinin Muhammadu abubuwa guda biyu ne ba mun rabu da shi zai je gidansa ba to da ya tafi gidan Muhammadu yasa aka yi mai girki mai dadi kaga sharrin Abu Jahal fa waqad a'jabahu ta'amuhu abincin da manzo Muhammadu ya kawo abba da ya ji dadin sa to shikenan sai kasa kunne saurare shi da ya gama magana ya gamsu sai kama bin shi in ba dan yana bin shi ba da kun ganshi a dakin taron nan saboda kai sai in kana tare da mugun mutum kar kai tsammanin wai a bayan ka kai ma ba zai ma mugunta ba kaga dai fa shi yake kokarin ya taimake su amma a bayan shi ba a ma jira uzurin sa ba har an fara gulman sa aka zama mutanen banza yake Allah ka raba mu da su kaga kokarin da yayi amma duk wannan bai game su ba idan ma aka samu wani aka sai sai a yi mai kyakkyawan fata amma nan da na ake cewa tunda ba ku ganshi ba to suna nan suna sallah da Muhammadu abinda za mu yi fantaliqu bina ilayhi shine suke cewa to abinda ya kamata dukkanmu mu tashi mu je gidan Utuba fantaliqu ilayhi saboda ka sai ga su a gidan shi Abu Jahal sai ya ce wallahi ya Utuba ni dai na rantse da Allah kai Utuba babu abinda habasaka anna illa anta sabauta ila Muhammadin ka ki zuwa majalisun mu saboda kawai ka fandare ka koma addinin Muhammadu wa ajabaka ta'amu kuma abincin da Muhammadu ya sauke ka liyafar da yema ita ce ta saka ji dadi kala sai ce to fa in kanat bika hajatun yanda shi ma yake gaya wa annabi haka su ma suke gaya mishi kaga suna jin tsoron sa domin duk garin Makka ba mai kudin shi mai kudi ne na gasken gaske saboda ka ana shakkan sa sai suka ce fa in kanat bika hajatun in kana da bukata jama'ana laka min amwalina ma yughnika an ta'ami Muhammadin za mu tara maka duk irin girkin da Muhammadu ya sa aka yi maka wannan sai an yi fiye da irin shi a gidanka to annabi Muhammadu ma yaushe yake cin wani abincin dadi bare har ma a mana shaida to wannan kalman ta bata masa rai fa gadiba uktuba utuba ya ransa ya baci saboda maganar kamar batanci ne wa a ƙasa ma yace haba ku kuwa ya za ku yi haka ya za ku yi haka ce na rantse ni na rantse ba zan sake komawa ga Muhammadu ba yace wa laqad alimtum anni min aksari quraishin malan in ana batun dukiya ne a garin Makka ai ko kun sani na fitu wani daga cikin Qurayshawa dukiya to abin da ya faru barin ga muku gaskiya walakin ni ataitu naje na samu Muhammad wa qasastu alaihi alqissa kuma na karanta mai duk abin da muka tattauna na bashi waɗannan shawarwari amma a maimakon ya bani amsa daya kamar misali an ce in mata kake so mu tara manzo Allah bai kawo zancen mata ba in dukiya kake so mu tattara maka in mulki ne mu ba gaba ɗaya sai da ya gama magana ya ce bismillah kawai sai karanta sura kaga annabi ya nuna musu duk wannan abin da kuke babu daya shine ce to na karanta mar amma amsar da Muhammadu ya bani gaba ɗaya ba ta da alaka ma da tambaya na ajabani bi shay'in wallahi ma huwa bi shay'in ya bani amsar da ya bani ya karanta mun wasu maganganu na rantse muku da Allah ba waka bane wala kihanatin ko ba bokanci bane wala sihirin ba tsafi bane ni na sani har ga Allah to amma muna cikin magana sai aka zo gaban da ni na ji tsoro sai naje an ce fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati adin wa samud yana fadin haka fa amsattu bi fi sai na tahi na rufe bakin Muhammad wa nashattuhu bir rahimi na dinga hada shi da zumunci ya dubi darajar zumunci ko da dai addinin mu ba dai bane ya roki Allah kada irin wannan abun ya sauko a domin idan Allah ya musu irin abin da ya masa mudawa da adawa to abin da zai faru shine babu sauran bakuraishe a duniya domin abin da ya ma Allah ya ma'adawa da ya tashi hallaka su bai bar maza ba bai bar mata ba bai bar manya ba bai bar yara ba to haka nan samudawan gaba daya an karkare zuriya su babu su a duniya a yau su ma mutanen Makka sun sani shi yasa Allah ya ce misla sa'iq wannan kaga an daidaita irin azabar anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati adin wa samud to wannan na dinga roƙonsa dan ni dai ban yadda ya ci gaba ba daga nan nace don Allah magana ta tsaya haka kuma ku din nan قد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب دغرن نن كون سني محمد من سان شي إن يفد مغانا تو فبا تا زما كاريا كو كون سني تو فخفت أن ينزل بكم العذاب تند يا رغا يا فدا نتي أ تسيا ديدي غورين كما الله يتي أنذرتكم نا غرغده كو أشي كاغا باني كدي بني تو سي نا غاني دكو أكي dan haka da na shiga gida ba fita ina jira inji yau ne tsawa za ta sako a kanku to kaga muguntan da suka yi wa shi ne shi ma yake rama yace fakitu an yanzila bikum alazaba na ji tsoron azaban nan za ta sauka a kanku to shi yasa kwana uku ba ku gani ba dan ko ta sauko dai tunda ni na ba Muhammadu hakuri zan samu sauki talima Muhammad ibn Ishaq ya kawo wannan riwaya shi ma kitabu sira ala khilafi hadha an-namd ko da ya samu riwaya daban-daban shi wannan labarin ya samu riwaya daban-daban akwai riwaya da tazo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai nan ne ya rubu da Utbah bin Rabi'a ba to ala kulli halin kafin mu ci gaba abinda ya kamata mu gane shine abinda Allah ya faɗa a wannan aya Allah yake fa in a'rabu idan sun bijire ma alqur'ani fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adin wa samud kace ina muku gargadin wata tsawa ta azaba irin tsawar azaba da ta halaka adawa da samudawa to wannan shine abu na daya masana alqur'ani suna cewa na daya daga cikin abubuwa guda goma da suke samun wanda ya kauda kai ga alqur'ani saboda kai sa kauda kai ga alqur'ani kin alqur'ani musiba ce ga dan adam kuma wannan gashi na afili fa in a'rabu idan sun kauda kai idan sun bijire Allah ya ce to ka musu albishir kaga kenan wannan shine abu na farko wanda duk ya kaudace ma alqur'ani wanda ya ki alqur'ani wanda ya bijire ma alqur'ani to abu na farko shine Allah yana masa alƙawarin azaba daga duniya kuma har lahira saboda duk mutum da Allah ya masa azabar adawa da samudawa to rayuwarsa ta duniya da lahira ta lalace Allah ka tsare mu kuma na biyu dan yana da kyau mu san su na biyu akwai alƙawarin da Allah ya tabbatar gare shi a lahira domin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da idan mutum ya kaurace ma alqur'ani daga nan duniya to komai dadewa Allah sai ya mai ukuba komai dadewa wannan ba kamar yanda Allah ya faɗa a nan domin idan Allah ya saukar da azabar halaka gaba ɗaya ga mutum yana tabbata idan mutum ya ki alqur'ani amma idan aka saukar da wannan azaba kaga ya rasa duniya ya rasa lahira na biyu shine ya rasa duniyar kadai Allah yana masa haka don Allah ya alƙawarin azaba gare shi wato duk mutumin da ya ki alqur'ani to da son sa da kin sa mai laifi ne idan kaga ka ne sanci alqur'ani kar ma kai jira wani ya faɗa maka kai ne laifi ne ya kai muka sani saboda cewar Allah a suratu sajida wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha ni Allah yace a karshe inna minal mujrimina muntakimu duk wanda za a karanta masa alqur'ani ya kauda kai ga alqur'ani ya ki alqur'ani ya bijire ma alqur'ani Allah yace thumma a'rada anha don kaga kaman nan ma ai abinda Allah yace fa in a'rahu don haka al-i'rabu anil qur'an yana sa a sa mutun cikin al-mujrimina shi sa Allah yace inna minal mujrimina muntakimun mu masu uquba ne ga masu laifi kaga duk mutumin da yake al-qur'ani mai laifi ne a wurin Allah Allah ka tsare mu. Na uku, akwai alƙawarin Allah ba zai shirye shi ba, saboda kai sa ni santan alƙur'ani musiba ne har abada, mutum ba zai shiri ba. Duk wanda za a karanta mai alƙur'ani ya ɗauke kansa, to shi da shiriya sun yi bankwana. Wannan ma yana cikin suratul kahfi aya ta 57. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه سأل الله يقول إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه هذا ما يقول الله يقول باب وانده ظالم كمر متمن ذكر بآيات ربه ذا أتنا تدش آيوين القرآن فأعرض عنها أما سيكودك To sai Allah ya ce wa nasiya ma qaddama da dahu ya manta laifukan da hannuwansu suka gabatar to me za a mar an maka wa'azi ka kauda kai sai Allah ya ce inna ja'alna ala qulubihim akinna Allah zai rufa zukatan an yafqahuhu ba za su taba fahimtar alqur'ani ba wa fi adhanihim waqran Allah ya sanya wani nauyi a kunnuwansu sai Allah ya ce ma annabi Muhammad in wa in tad'uhum ila alhuda da zaka kira su zuwa ga shari'a falan yahtadu izan abada ba za su taba shiriwa ba har abada inji Allah laifin kawai an karanta alqur'ani ka kauda kai kaga kenan alqur'ani yana da hadari a karanta shi ka kauda kai sannan ka ki aiki da shi wanda shi yasa Allah ya ce wa nasiya ma qaddama da yadahu mutum ya manta duk laifin da hannuwansa suka aikata an tunatar da shi bai bari ba to saboda haka yasa na hudu Allah yake kamanta mutumin da za a tunatar da shi alqur'ani yayi watsi da shi Allah ya bada misalin sa da kaman jaki wannan ya zo a ƙarshen suratul muddassir daga aya ta 49 zuwa aya ta 51 Allah yake famalahum anittazkirati mu'ridin me yasa idan an musu wa'azi sai su bijire su kauda kai Allah yake me yasa haka yake faruwa kaga da Allah ya faɗa sai yace ka annahum umurun mustanfira haka ne ko Allah ya ce yanda ka san jakuna sai suka zama kamar jakuna wadanda sun zabura farrat min kaswara ko wadanda suka guje ma zakuna kaga Allah yana kamanta mutumin da za a karanta masa alqur'ani yake aiki da shi sai Allah ya kamanta rayuwarsa da jakuna kamar jaki ne wanda za a tsoratar da shi amma sai ya tsammaci halakar duniya ce ba ma ta lahira ba kaga wannan ya nuna cewar halakar da take gaban mutumin da yake alqur'ani ba ma halaka ce ta duniya kawai ba yana kaiwa ga halakar wannan mutumin a lahira to sannan Allah abu na biyar Allah madaukaki ya hukunta rayuwar kunci ga mutum duk mutumin da zai ki alqur'ani ba wai ana magana kan kafirai kadai ba ana nufin duk mutumin da yake alqur'ani to Allah ya masa alƙawarin zai shiga rayuwa na kunci a rayuwarsa wannan ya tabbata cikin alqur'ani saboda cewar Allah subhanahu wataala a suratu taha Allah ya ce man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka kaga nan ma magana ne akan al-i'rab wadannan ayoyin gaba ɗayan su in ka duba zaka ga kalmar al-i'rab ta fito a cikin su kamar yadda muke magana akan ita wannan aya ta 13 ta suratu fussilat fa in a'rabu kaga yana magana ne akan al-i'rab to babu makawa duk mutumin da ya bijire ma alqur'ani ya kauda kai gare shi to wannan mutumin zai samu rayuwa na kunci kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar fa inna lahu ma'ishatan banka Allah ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka kaga nan ma magana ne akan al-i'rab wadannan ayoyin gaba ɗayan su in ka duba zaka ga kalmar al-i'rab ta fito a cikin su kamar yadda muke magana akan ita wannan aya ta 13 ta suratu fussilat fa in a'rabu kaga yana magana ne akan al-i'rab to babu makawa duk mutumin da ya bijire na alqur'ani ya kauda kai gare shi to wannan mutumin zai samu rayuwa na kunci kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar fa inna lahu ma'ishatan banka sai Allah ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma za mu tare shi a kiyama yana makaho me yace a gaba qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira ya Allah dan me yasa ka tada ni ina makaho a duniya ko ina gani sai Allah ya ce kadhalika
atatka ayatuna ayoyinmu sun zo gare ka kaga kenan ka san alqur'ani ko an karanta maka shi me ya faru da kai fa nasita sai ka watsar sai Allah ya ce wa kazalika yawmal tusa to kai ma a yau za a watsar da kai yanda ka watsar da alqur'ani sai Allah ya watsar da kai in ka duba tafsiri tafsirin waɗannan ayoyin na suratu taha kan misali tafsirin ibn kasir abinda ibn kasir yace wato yanda ka watsar fa inna lahu ma'ishatan banka yani fi dunya mutum zai samu kuncin rayuwa a nan duniya me Allah yake nufi da kuncin rayuwa ga wanda yake alqur'ani sai ibn kasir yace fala tumanina talahu na daya ba zai taba samun mutuwa ba kaga babban azaba ce nabi walan shiraha li sadrihi kirjinsa ba zai samu waraka ba saboda haka zaka samu kirjinsa kullun a kunci yake sai ibn kasir yace bal sadruhu bayyun harajun kirjin kullun daga matsewa yake yana takura me yasa libalalihi saboda bacewar da yi duk mutumin da ya bar alqur'ani ya bace sai ibn kasir yace kuma karka dauka wai wannan yana samun talaka ne wa in sana ama bahiruhu duk yanda zahirin wannan mutumin ya nuna maka yana jin dadi yace wala bisa masha a duk yanda mutum yake saka tufafin da yaga dama saboda dukiya dan haka zai sa tufafi mai tsada wa akala masha a duk yanda ta kai ga mutum yana cin abin da yaga dama saboda yana da arziki wa sakana haythu sha'a ibn kasir yace duk yanda mutum ya zauna a gidan da yaga dama so waɗannan dama suke nuna mutum ya samu walwala sai ibn kasir yace fa inna qalbahu zuciyarsa ma lam yaqmus ila al-yaqin wal huda tunda babu al-qur'ani a ciki fa huwa fi qalqin wa hayratin wa shakkin wannan mutumin yana cikin takaici yana cikin fargaba yana cikin razana yana cikin tsoro kai in ka ganshi kana ganin kai wannan ya samu duniya ya huta amma shi a zuciyarsa cikin azaba yake da ka san azaba da yake wallahi da kai fatan ka mutu a wannan talaucin da kake cikin sa ibn kasir yace fa la yazalu fi ribatin yataraddad haka nan kuma ba zai gushe ba wannan kokonto wannan shakka tana ta cin zuciyarsa yace fa hada min bankil maisha wannan kuncin rayuwar da Allah ya alkawari da duk wanda ba shi ba alqur'ani kenan kuma ka dubi duk wanda aka ce ma mai kudi ne a duniya wanda ake ganin ai ya samu wadata babu wanda ya kai shi waɗannan da ake ganin dukkan su kafirai ne ka duba za ka ga rayuwarsu a takaice yake babu wani abin sha'awa saboda wannan maganar ta Allah alƙawari ne me ya dalili saboda sun bar alqur'ani saboda haka yace kuma yana daga cikin al-ma'ishatu banki bi annahu al-kasabu al-haram Allah ya hada mutum da sana'ar haram ya zama to sana'ar kama babu mai tsafta hanyar samun abincin kama bai da tsafta warrizqul khabith idan ma arziki ka samu zaka ga arzikin ba shi da amfani me ya dalili saboda babu tsarki a cikin wannan arzikin sai ce dalilin sa kuwa saboda mutum makomarsa na kabari ba za ta yi kyau ba yana mutuwa kabari kuma sai ya matse shi to idan ka duba tafsirin Muhammad al-Amin al-Shankiti wanda yana mutallan hudu shafi na 195 abwaul bayan Muhammad al-Amin al-Shankiti yace innal ma'ishata banki fil aya ai wannan rayuwar kunci da Allah ya alkawari ga wanda yake alqur'ani ana nufin azabul qabri azaban kabari kuma ya dace yace ya dace li annan ma'ishata banki yace wa babu furqin fi isnadin sahih jayyidin ya kawo misali da bayanin ibnu kasir wanda ibnu kasir ya yi shi a tafsirin nasa Muhammad al-Amin al-Shankiti yace to ai abinda Ibn Kasir ya nuna wanda kuma ya kawo labarai wanda suna da isnadi ingantacce Ibn Kasir ya nuna kuncin nan da Allah ya alkawari ba daga duniya kadai bane saboda haka sai yace wala yunafi dhalika shumulul ma'ishati al-bawki li ma'ishati ad-dunya kaga kenan ya nuna wannan rayuwa na kunci zai samu rayuwar mutum ne a duniya wa ta'am al-bari' wa az-zakuri haka ne ya samu mutum a kwanciyar kabari sannan kuma ya samu mutum a tsayuwar hisabi da makomar sa na jahannama saboda haka sai yace fa takunu ma'ishatu ba'u ma'ishatu ma'ishatu bankan fi dunya wal barzakh wal akhirah wal yawm billah yace saboda ka rayuwar kuncin karka dauka daga duniya ne kadai za ka samu mutum a duniya ka same shi a rayuwar barzakh shine kwanciyar kabari kuma ka samu mutum a rayuwar da za a yi a filin hisabi wato rayuwar lafiya sai Ibn Kathir yace wa yukamalu an yakuna al-murad annahu yuhsharu aw yub'athu ila an-nar da Allah yace zai kada shi yana makafu ko ba mamaki ba wai makantan ido kadai ba har ma da basira a'mal basari wal basirati aiban kaga kenan mutum zai tashi a lafira makantan ido sannan akwai makantan basira sai ce ai akwai wata ayar da take nuna haka wannan ayar ce ta 97 ta suratul isra inda Allah yake wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa hukman wa sunna ma'awakum jahannam kullama kabat sijnakum sa'ira kaga ya nuna cewar bayan za a tada mutum yana makafu kuma sannan za a tada shi ba shi da basira wannan abu shi da kenan na bakwai don mutumin da yake alqur'ani to Allah ba zai sassauta ma rayuwarsa ba kullun tsanani ne tsananin gobe zai fi yau tsananin jibiya na gobe haka shi ke hankuwan mutum babu shakka duk mutumin da zai kaurace ma alqur'ani to kuncin rayuwa ya daina ma tunanin ya rabu da shi karuwa zai dinga yi har zuwa mutuwar wannan mutum ta idan za ka samu hujja suratul jin aya ta 17 Allah ya ce wa man yu'rid an zikri rabbihi yaslukhu azaban sa'adan Allah zai shigar da kai azaba mai hawhawa azabar ba tsayawa take ba idan azabar jiya idan za a gwada wadata da na yau za ka ga ba ta kai na yau ba azabar yau ba za ta kai na gobe ba azabar gobe ba za ta kai na jibi ba wannan shi ake nufi da yasluku azaban sa'ada don haka za ka ga rayuwar mutum daɗa lalacewa take ba ta gyaruwa idan ka ga matsala ta shigo maka ka roƙi Allah abin ya gagara kuma abin yana daɗa ɗaurewa don Allah ka koma ga alƙur'ani duk mutumin da ya dawo ga alƙur'ani ya dawo ga Allah kuma da izinin Allah zai ga saukin Allah to ba wai a ce ka dawo ga alƙur'ani ka sa gardawa su sauke maka ba ka dawo ka karanta alƙur'ani babu na takwas wanda Allah ya alƙawari ga mutumin da ya kaurace ma alƙur'ani Allah zai haɗa ka da shaidani ai abin da yasa baka san alƙur'ani saboda baka san gaskiya ne ko to sai Allah ya gama ka da wani shaidanin da ba zai bakka ka shiryu ba har mutuwa tunda ba ka san alƙur'ani ai alƙur'ani shine abokin zaman musulmi gaba daya alƙur'ani shi ya kamata ya zama a tunanin ka a koda yaushe a zuciyar ka a koda yaushe abin ka kance gare ka a rayuwa ai shi yasa aka bar mana alƙur'ani saboda ya zama jagora gare mu ya zama igiya ce gare mu da muka riƙe mai haɗa mu da Allah in mutum ya saka alƙur'ani ta yi ba abin da yake bukata sai shaidani Allah ya alƙawarin wannan wanda yana suratul zuhur aya ta 36 wa man ya'shu an dhikri ar-rahmani ma kana bi wa man ya'shu bi ta'ama yatagafalu yu'ribu kaga dai al-i'rab din da shi yake fassarawa wanda ya hijire ma zikirin ne rahama shine al-qur'ani nuqayyu lahu shaytana sai mu hada shi da wani shaytan fa huwa lahu qarinun wanda zai zama abokin rayuwarsa kullu saboda haka zai ta rayuwa da wannan shaidani idan mace ce a hada ta da miji shaidani idan miji ne a hada shi da mata shaidaniya idan aboki ne a hada shi da aboki shaidani wannan babu ranar rabuwa shi yasa Allah ce fa huwa lahu qarin yana nan abin makalewa gare shi ba dare ba rana suna tare sannan kuma ba abin da suke banda sabon Allah in ka dawo suratul nisa'i aya ta 38 Allah yace wa man yakun shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina ai wanda aka ce ma shaytan shine abokin sa ce to abokaka kai muni injalla duk wanda zai zama shaytan shine abokin sa to wannan babu shakka abokar ba kai kyau ranar da kuma za su haɗu da Allah ba ko kai da shaytani tun da dama zaman da aka yi ba na kwarai bane to Allah ya bayyana mana a suratul zukhruf da an tashi a gaban Allah abokin nakan da ya raba ka da Allah abinda zaka ce ya laita baini wa bainaka budan mashriqain fa bisal qarib ina ma tsakani na da kai tazarta kai tsakanin gabas da yamma duk mutumin da bai yi abokin kwarai ba wallahi sai yayi wannan nadama a ranar tashin kiyama dole ne zaka yi zaka gwammaci tazarar da ke tsakaninka da wannan abokin kamar tsakanin gabas da yamma ne kamar mafitar rana da mahuyanta shine Allah yake fa bisal qarin tir da mutumin da ya samu abokin banza wanda ya makale masa ba abin da ya amfani shi da shi banda halaka a rayuwar shi Allah ka kare mu sai na tara duk mutumin da ya ga alqur'ani sai yayi nadama a ranar tashin kiyama wannan yazo a suratul furqan aya 27 zuwa 29 Allah ya ce wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi ranar da adh-dhalimi zai cijiya ta ya kuma ya laitani tafassu ma ar-rasul sabila kaga ranar mutum zai fara nadama ya aka yi ma nabi tafarkin da ba na manzon Allah ba ya aka yi saboda ranar kiyama mutum zai tafi da basira hankalinsa radau ya waylaka laitani lam attakhiz fulanan khalila kai to ina ma bai rike wani shine aboki na ba me abokin yamar sai ce laqad afallani an zikri saboda ya rubuta da alqur'ani kaji magana don azzikri shine alqur'ani laqad afallani an zikri ya batadani ya rubuta da alqur'ani fa da izani bayan alqur'ani ya zo gare ni sai Allah ya ce wa kana shaytanu lil-insani fadruba to haka shedan dama yake wofin tada dan adam shedan sai ya sa ka zama wawa mara hankali ka aikata abunda kai da kanka in ka tuna ka san cewa wannan abin mai hankali ba zai yi shi ba ko babu wanda ke sa dan adam ya wanda banda shi banda shedan sai na karshe duk mutumin da ya ga alqur'ani to ba zai samu shaytan sa ba a ranar tashin kiyama wanda har wannan ya rubuta hadisin manzon Allah yana sahih muslim babu fadli qira'ati alquran hadisin abu umama al-bahili manzon Allah yake ikra'ul quran ku rika karanta alqurani fa innahu yati yawm alqiyamati shafi'an li ashabihi saboda alqurani zai zo a kiyama yana ceton ma'abokansa haka kenan ba kai zaka ga yamar ba alqurani yana zuwa ya san ka dama ka karanta shi ko a ba mamaki ma gidanka ba ma alqurani duk wannan Allah zai sanar da shi wanda ke karanta alqurani shine mutumin da alqurani yake cikin sa saboda haka kaga Allah ya tabbatar mana hanyoyin ceto masu yawa to babu shakka daga cikin ingantattun hanyoyin ceto alqurani zai ce har ma manzo Allah ke cewa da suratul baqara da suratul ali imran kaga ba ma alqurani gaba ɗayan sa ba wasu ma surorin alqurani za su yi ceto ga mai karatun su amma anan abin da ya kamata mu sani kafin mu ci gaba da tafsiri wai shin kaurace na alqur'ani yana zuwa ta yaya wanda shine abin da ya kamata mu sani to wannan tambayar ma an yi ta ga ulama ummatin da'ima zaka gani a fatawa lajina mutallan shafi na 68 an hukumi hajjar alqur'an kaurace ma alqur'ani da ya tabbata yana da hukumomi da yawa wanda sun kai guda goma shin yaya yanayin sai ke zama shine malamai suka bada amsa yana zuwa ta sifofi guda bakwai ya kamata mu sani al-insanu qad yahjuru alqur'an na daya fala yu'minu bi matakin farko na kaurace ma alqur'ani shine ba kama yadda da shi ba to wannan shine matakin mutanen makka Allah ya samu gani kaga ba su ma yadda da alqur'ani ba shi yasa Allah ya ce fa in a'rabu idan sun kauda kai ba su yadda da alqur'ani ba fa qul anzartukum sa'ikatan misl sa'ikati 'adin wa samud kaga ai su ma yadda da alqur'ani ba don haka matakin farko na kin alqur'ani shine ba kama yi imani da shi ba na biyu fa la yasma'uhu kai imani da shi amma baka sauraro yanzu zaka samu akwai mutumin da ya haddace wawoyi sun fi dari amma wallahi da zaka sa shi a gaba daga alam tara zuwa nasi wanda yake karanta maka shi ba alam tara zuwa nasi ba zai iya yin shi amma waka duk inda fasiki yake daga Najeriya zuwa na kasar waje wata wake ya hada ce to akwai ranakin dillacin kura Allah ka kare mu daga wannan ranan na dama za ka samu musulmi ya yarda da alqur'ani ba kamar mutanen makka din ba amma ba ya ba sauraro bai sauraro in ma da za ka sa karatun alqur'ani ba mafassarin ba bace zai kama ni saboda tunkin Allah ya maka lamar wani shedani wannan shedani zai ce kai baccinka ya fi ka sauraro wannan to sannan na uku la yusbi ilayhi akwai wanda yayi imani da alqur'ani yana sauraron alqur'ani amma kuma baya la'akari da ma'anar alqur'ani saboda haka zaka ga wani iyakan abin da yake karatu ne saboda haka bai ma san fassara ba bai damu kuma da ya sani ba ba shakka abu ne mai kyau ka karanta alqur'ani abu ne mai kyau ka saurari alqur'ani amma kuma ka fahimci alqur'ani fahimtar alqur'ani yana nuna ka ba ma littafin muhimmanci wannan dalili ke sa dan mutum da iya larabci ba sai ya nemi fassarar Hausa fassarar Turanci yaran da duk zai sawwaka gare ka ka fahimci sakon Allah idan dai wannan fassarar ya samu shaida da cewa fassarar ta inganta to yana taimakawa wajen wato samar da fahimtar alqur'ani ga mutum dan ba lalle bane ya zama to ka fahimci alqur'ani ta hanya guda kaga yana gwada ka damu da ka san me ya sakon Allah to duk mutumin da bai damu da sanin wannan din ba ya kaurace ma alqur'ani na hudu kad yu'minu bihi ana samun mutumin da ya yarda da alqur'ani walakin la ta'lamuhu amma baya neman ilimin sa baya karbaya koyo kaga koyon alqur'ani ba ganin daman ka bane ya kamata ka sani ba ganin dama bane saboda yana da hadari duk mutumin da yake koyon alqur'ani to yana jawo ma kansa wadannan abubuwa da muka kirga kaga ce nan ba za ka ce sunna ce mustahabi a'a ya kamata ka koyi karatun alqur'ani saboda addini ba a yin shi da ka kuma in ka dubi sallah da alqur'ani yake yin ta ya kamata ko da ka san alqur'ani kuma ka san ma'anar ta to saboda kai sa malamin suke cewa mutumin da yayi imani da alqur'ani amma baya koyon alqur'ani shi ma ya kaurace ma alqur'ani sai na biyar wa kad yata'allamuhu wa la yatluhu akwai mutumin da ya yarda da alqur'ani musulmi ne kenan ya koyi karatun alqur'ani ya iya har ma ya san fassara da ma'anar alqur'ani amma wallahi sai shekara bai karanta sura dai ba ana samun su malami ne ma za ka samu har karantarwa yana yi amma rabon shi da ya buɗe alqur'ani ya karanta sura ɗaya an shekara wallahi ana samun su shi yasa malamai suke cewa qad yata'allamuhu wa la yatluhu ya iya alqur'ani amma bai karatu saboda haka shi yana ganin tunda ma ya haddace alqur'ani ya ba ma sai ya karanta ba bari ma ya zauna kawai shi kenan kuma ba haka bane na shida wa qad yatluhu walakin la yatadabbaru tana yiwuwa ka yarda da alqur'ani kana karanta alqur'ani amma ba ruwanka da tadabburi ba ka la'akari da ma'anar alqur'ani sai ce na bakwai wa qad yahsulu tadabbur tana yiwuwa yayi imani da alqur'ani ya koyi karatun alqur'ani ya iya ya san ma'anar alqur'ani kaga yake barkallah ko to sai dai kuma akwai abu daya la ya'malu bihi aiki sa bai dace da alqur'anin ba to kaga nan shi ma ya far alqur'ani wato ba za ka zama ka tsira daga alƙawarin da Allah ya yi na horon mutumin da ya kaurace ma alqur'ani ba sai ka guje ma waɗannan abubuwan gaba ɗaya su kuma da kan ma kana da ilimi ba ka gama ba dole ai alqur'ani ya dauki halal da haram ko ka tabbata inda aka ce halal ne kana iya kokarin halaltawa idan aka ce haram ne kana kokarin harantawa duk sa'ilin da kake karanta alqur'ani ka ringa hararowa ka ringa kwatanta rayuwarka da abin da ka karanta inda ka ji ya bambanta ka tsaya haka manzon Allah yake idan annabi yana karanta alqur'ani idan ya iso inda yake buƙatar ayi addu'a ina ne yake buƙatar addu'a ka karanta ga aikin mutanen banza kuma kai da kake karatun aikin ka ya dace da mutanen banza ai dai kamata ka huce sai ka tsaya a wannan gaban sai ka daga hannu ka roki Allah Allah ta gyara min hadu halaye Allah ka gafarta mun kurakurai dalilin tilawar da kake rahmar Allah sai ka sauka mu rayuwarka haka manzo Allah yake tilawar sa idan manzo Allah yana karatu yayi so inda ake bukatar istighfari manzo Allah sai ya tsaya ya nemi gafara idan manzo Allah yana karatu yayi so inda ake roƙon rahama ake magana game da rahmar Allah manzo Allah sai ya tsaya sai ya roƙi rahmar Allah kada kenan ana bukatar ka riga aiki da alqur'ani sannan bi inda ake bukatar alkoyi da wani hali wanda alqur'ani ke karantarwa a samu kai kokari ta wajen wannan yake to ko da ma wato mutum ya kaurace ma alqur'ani yana tabbata ta rashe amfani da alqur'ani din ta wajen jinyarka dan akwai mutumin da babu ruwansa ya fito garo da magungunan asibiti dan haka bai damu da karanta alqur'ani a matsayin magani ba to shi ko alqur'ani ana amfani da shi a matsayin magani ta yaya ai haka manzo Allah bai kwanta ya bace sai ya karanta falaki na sai kulhuwa ya shafa jikinsa awal shi ne al-istishfa bil qur'an wannan ba karamar waraka bace cututtuka da yawa sai ka rabu da su ba tare da makaga likita ba saboda me yarda da maganar Allah kuma akwai albarka a cikin addu'o'i da muke to idan mutum inda ake bukatar mutum yayi la'akari da wata magana ta Allah ya zama ko kai wannan la'akari babu shakka mutum zai tsira daga waɗannan abubuwa guda goma waɗanda masana suka ce Allah tabaraka wa ta'ala yana hukuma ga dan adam saboda kaurace musu kaga kin ya zama dole gare mu mu farka to shine eh mu dawo da tafsiri lokacin da wato wato bin Rabi'a lokacin da ya zo ya a wata riwaya da muka yi da annabi ya karanta wannan aya ya toshe baki manzo Allah ya ce hakuri to amma riwaya ta biyu ba anan ne tsaya ba da Allah muka kike ba da wannan gargadi Allah ya ce fa in a'rabu fa qul anzartukum sa'ikatan min sa'ikati adin wa samud idan sun kaura kai ga alqur'ani to kace ina muku gargadin wata tsawa tana kama da tsawar da ta halaka samud adawa da samudawa to sai Allah ya bayyana idan ma mutanen makka ba su san abin da ya faru da samudawa da adawa ba to ga bayani
إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون
wato Allah yake bayani idan ma mutanen murku ba sa abin da faru da adawa da samudawa ba sai Allah yake ko in ta'akum ar-rusul lokacin da manzanni suka je musu min bayna bihim min khalfihim ka gaban su da bayan su wannan ya nuna cewa ba annabi dai Allah ya kama su ba manzanni Allah ya dinga turawa manzanni wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya zo me yasa kun da zanin Allah ta abudu illa Allah ka ko ta makowa face Allah kalu kaji amsar da adawa da samudawa suke cewa law sha'a rabbuna inda Allah ya so ya dimu bauta mar la anzala malaikatan da malaiku zai saukar yaya zai kawo wasu mutane da muke ganin mun fi su asali ko mun fi su dukiya ko mun fi su kyau wa inna bima kuntum bihi kafirun za ka mu je mun kafirce mu sakon da ka zo da shi kare kenan manzannin da suka zo da waɗannan saƙonni samudawa da adawa sun yi bijire musu sun ƙaryata me yace a gaba
fa amma adun
in haka ne fasar da
fa amma adun fastakbaru fil ardi bighayri alhaqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون
الله سيفار بيدي غمد آداوة يجي فأما آدم فستكبروا في الأرض بغير الحق آداوة
sun yi girman kai a doron kasa kuma ba su da dalili ba su da hujja. Kaga Allah ya ce ba su da hujja, ba mamaki ka girman kai mai hujja, amma su girman kan da masu kai Allah ya ce ba su ma dalili. Saboda me suna ganin suna da ƙarfi, domin Allah bai halicci ɗan adam mai ƙarfin su ba. Saboda haka sai rashin hankalin nasu har yake suke cewa wa qalu man ashaddu minna quwwa wa yafi mu karfi, har ya kai ga suna faɗin haka. Wato mutanen da akwai kangararru ba na wasa ba, wa ya kai mu karfi shi ne sai Allah ya tambaya awalan yaro yanzu ba sa gani annan ladhi khalaqahum allan da ya halicce su in ayat awalan yaro annan inna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, ba su ganin cewa Allahn da ya halicce su ya fi su tsananin ƙarfi. Ai duk yanda ka kai ga ƙarfi, wanda yayi ka ya fi ka ƙarfi, saboda shi ya shirya abin da ba kaga ba za a haɗa ƙarfin ka da nashi ba. Sai Allah ya ce wa kanu bi ayatina yajhaduna, kun sun kasance suna gardama game da ayoyin. Kaga kenan ba wancan ƙorafin ba, ba girman kan ba, don Allah ya girga mana laifukan sa a wannan aya. Fa amma hadin fastakbaru fil ardi bighairi alhaqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa, kuda Allah ya gama gaba ɗaya sai faɗi na uku wa kanu bi ayatina yajhadu. Laifi uku Allah ya kirga, na ɗaya girman kai, Allah ya rabu da shi, na biyu cika baki. Saboda kai sa a rayuwarka kar ka yarda ka zo ne cika baki. Cika bakin nan yana zuwa ta bakin naka ko yana zuwa ta aikinka, saboda akwai abin da ba za ka faɗa da baki ba amma aikinka ya nuna. To ka kiyaye duk abin da zai iya sa ka cika baki ko kuma ka aikata abin da mutane za su ganin kai mutum ne mai alfahari. Saboda ka suna gwada Allah ya ba su ƙarfi, wannan ai ni'ima ce babu shakka, kamar Allah ya baka dukiya ni'ima ce. To amma bai kamata wannan ni'imar da Allah ya baka ya zama to kana cika baki da ita ba. To a ƙarshe dai sai Allah ya faɗi laifin nasu mafi girma, wa kanu bi ayatina yajhadu, gardama game da ayoyin Allah. Ya ce ni da gardama a karanta alqur'ani cikin ƙarya ne ko cikin alqur'ani din. Idan aka yi ta dubi suratul to Zariyat da Allah ya tashi magana, ba sun ce suna da ƙarfi ba, Allah ya ce to shi da ya halicce su ba sa ganin ya fi su ƙarfi. A suratul Zariyat ya ce inna allaha huwar razzaqu, sai ya ce zul quwwatil matin, Allah fa shi ne mai yawan azurtawa, kuma Allah mai ƙarfi ne, mai ƙarfin ma sai da Allah ya ƙara da kalmar almatin, wanda almatinu shi kansa wata siffa ce mai zaman kanta na Allah. Don haka yasa ake cewa in ana maganar ƙarfi ba a kwatantawa da na Allah, duk da cewa laysa kamithlihi shay'un. Amma kaga Allah ya bada misali a nan, ana bada misali ne don ɗaukakan Allah. Shi yasa ake cewa walillahi almasalul a'la, misali mafi ɗaukaka yana dacewa da Allah. Kaga Allah da kansa ya ce awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, kaga an bada misali don ka gane ƙarfin Allah ya kuma kowa. Wanda ya rubuta Qur'ani ibn al-Qayyim da ya rubuta fansa kan madarij salihin juzu na farko shafi na 28 yace fa ulima annal qawiyya min asma'ihi. Saboda wannan ayat ayat 58 ta suratu Zariyat, sai malamai suka gane cewa ashe daga cikin sunayen Allah akwai al-qawiyyu, shi yasa aka ce zul quwwati, domin zul quwwati yana dacewa da ma'anar al-qawiyyu. Yace min asma'ihi wa annahu ma'nahu al-mawsufu bil quwwati a littafin numiya, da yake magana game da ƙarfin Allah. Saboda wannan misali da Allah ya bayar akan Adawa, zaka gani a baitocin da ya rera yace wa huwa al-qawiyyu lahu al-quwwa jam'an ta'ala rabbu zil aqwani wal asmani wa huwa al-qawiyyu bi quwwatin hiya wasfuhu wa alayka yaqdiru ya aqassar sultani. Wa bayyana cewa Allah shi ne mai ƙarfi. Idan ana maganar ƙarfin Allah, lahu al-quwwa jam'an ta'ala, duk inda ƙarfi yake to na Allah ne. Ƙarfin ma da ka gani a duniya nashi ne, shi ya samar da shi. To bare ka kwatanta da nashi ƙarfin na zatinsa. Jami gani duniya ce rabbu zil aqwani wal azmani, kuma shi ƙarfin Allah ba a lokaci guda bane. Saboda kaga shi dan adam
idan yana yaro ana cewa mai karfi ne in ya fara dan rufa to zaka ga shi da kansa ya nuna wa duniya ba mai karfin bane dan zai shinkuya duk karfin sa zai shinkuya za a kai lokacin da tafiyar ba za ta yi ba sai an nemo sanda saboda kafafun ba za su dauke shi ba to shi Allah fa sai ya ce rabbu zil akwani wal azmani karfin Allah ai duk wata ƙasa Allah shi ya samar da ita duk wata al'umma Allah shi ya samar da ita kowane zamani tun farkon duniya Allah shi ya shirya shi so kaga kenan karfin Allah ba za a kwatanta yin kowa ba sai ya ce wa huwal qawiyyu bi quwwatin hiya wasfuhu Allah shi ne mai karfi wanda karfin yana cikin sifofinsa yace idan baka gane ba wa alayka yaqdum ya rabba sultani yace kai sarki inji ibnu qayyim yace hadda kai sarki iko yana da iko in Allah yana da iko a kanka wato duk inda kake ganin kana da karfin mulki to Allah madaukaki ya fi ka ne Allah yace ma yace yayi ma adawa
fa arsalallahu alayhim rihan sarsara fi ayyamin lahasat linudhiqahum في أيام لحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزي وهم لا ينصرون
ذكر بأن الله يحلق عداوة الله يفرسل عليهم ريحا سيمك أيكا مفئسة kida ma Allah yana maganin mutum ne da abin da ya dace da shi ba suna ganin suna da karfi ba to akwai abin da rashin karfi ya kai iska har ma kana shekansa kaga bai da karfi yayi ko to sai Allah ya kawo musu iska da ba ta da karfi ita wannan iska Allah ya kira ta sarsara kalmar sarsara ta samu fassara biyu kamar yanda wani masanin larabci da yake kira Imam Yaqub bin Ishaq bin Sikit ya faɗa Allah ya shirha ma yace rihun sarsarun a cikin aulani wannan iskar da Allah ya kira ta sarsar ta samu fasara bi a larabci asluha sarabun min asirri wa huwa albardu na daya idan aka ce rihan sarsaran Allah ya aika musu iska mai sanyi Allah ya aika musu iska mai sanyi wannan kalma ta asirru da larabci tana daukan ma'anan albardu sai da biyu min asarra idan aka ce asarra ma'anarta abdajja ƙara saboda haka idan Allah ya ce ya halaka su da iska sarsaran yana nufin ya halaka su da iska mai ƙara to kaga fasara guda biyu ne idan aka ce ma asarsar albardu ko a ce ma asarsar shine abdajja wanda malaman tafsiri ba shakka za ka ga sun tsaya ma wannan saboda haka abinda zai faɗa maka misali shine da Allah yake ba da labarin matar annabi Ibrahim a suratul Zariyat lokacin da mala'iku suka zo gidan annabi Ibrahim sai suka masa ambishin za ka samu haihuwa suna faɗa sai Allah ya ba mu labari yake fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin sai ga matar annabi Ibrahim ta zo tana ƙara kaga kenan mata sun zamanin farko suna da rauni wannan tsarar da ta yi saboda ta tsufa ba ta haihu ba sai ga shi ana cewa za ta haihu shi ne ta daka ihu wannan ihun shi ne ake nufi da fi sarratin abinda zai gwada maka ma ta kiɗi ne fa saffat wajhaha sai tana marin fuskanta tana ihu tana marin fuskanta tana kuma faɗin magana da ke nuna bata mayanta ba qalat ajuzun ake ta ci haba yalla ku faɗi wannan magana tsohuwa ta tsufa tuku kuma bakar kanya wanda dama ba ta ma haihuwar babu ma haihuwar gare ta ya za a yi ku ce wai za ta haihu ka duba gidan annabi Ibrahim saboda haka yasa mata suna da rauni kuma ko a gidan wani malami ne don haka dole sai an sa lura kaga abin da kake faɗa kake cewa ya za a yi hakan ya faru ba ma duk da haka dai ka dabi'a ce ta halitta mala'iku ya zama ko suna sassauta mata
saboda hankalin kannan da ya tashi kuma abin da yasa mata wadaka saboda fare ciki to don haka yasa ake amfani da wannan ayar misali dan a nuna muku fassaran as-sarratu yana daukan ma'anar abwajjatu dan da yake fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin yani fi qabjatin wannan yake fassaran malaman tafsiri kuma yake dubi da tafalluga kamar lisanul arab haka da aka samu yana mutallan kafa shafi na 225 a wata aya Allah madaukaki yake fa fa amma adun fa ude ko birihin sarsarin da Allah yake sarsarin sai yace atiya wa amma adun fa ude ko birihin sarsarin atiya yake nufi da atiya mai ketar iyaka kaga kenan ita wannan guguwar da Allah ya kama adawa na daya akwai sanyi na biyu akwai kara sannan na uku akwai tsananin gudu saboda yanzu inda zaka duba wannan iskar har yanzu tana nan har yanzu tana nan tana ta adi ga masu karfi saboda duk wanda yake gane yana da karfi sai Allah ya tura ma in ka lura babu inda guguwa take ta adi kamar amurka saboda duniya babu mai cika baki da karfi irin sa to sai zama to wannan musibar na faruwa da ita kar ka dauka bana ne ka dai ko bara bari ma sai ya zo musu saboda abin ya zama dabi'a Allah ya saukar ko ba su kadai ba in ka koma gabacin duniya yake China su masu da nasu da ke kira typhoon wannan iskar Allah ya kira ka'atiya mutajawizatul hadd mai wuce iyaka ne saboda haka sai Allah yake safarha alayhi sab'a layali Allah ya sake wannan guguwa akan adawa sai da aka samu yini bakwai wasa maniyata ayyami da dare takwas Allah yake husuman ne yake nufi da husuman yana nufin mutakaliya a jere ba kakkautawa ba kamar yadda yake faruwa a zamanin yau ba idan aka ce ga guguwa ta fada ma amurka na ce da safe ne zaka ji bayan awa biyu ku ta bari wannan guguwar da Allah ya tura ma adawa saboda ya nuna maka azaba ce ta musamman sai da ta samu yini takwas yini bakwai da kuma dare takwas bayan an gama sai Allah ya fara al-qawma fi hasara bayan da Allah ya fara ya ce sai kaga mutanen ga sunan a kwakwance jan sai kira su al-qawma dan da ya nuna abin tausayi sai ga mutanen a kwakwance sai Allah ya ce fa annahum a'jazu naqlin qawiya yanda ka san kututturen dabino da yadda aka ayar wato duk Allah yana baka misalin karfin sa da nasu ya go daya sai ya sake tambaya ma a karshe ce haffa altara lahum min baqiya ko ka ga ragowar adawa a doren kasa a yau ayan gama su saboda kai sa halakar da Allah ya ma'adawa mata da yara manya da kanana maza da mata yara da manya haka Allah ya halaka su Allah ka kare mu daga hukuma shi yasa Imam Sa'di inda zaka dubi tafsirin da yayi littafin tafsirul karim ar-rahman yana jibi ne kafa shafin 741 yace ai abinda Allah yake faɗa fa anna yufasahum ba'da halakihim gawayyacin adawa bayan Allah ya halaka su inda zaka je kasar mislu juzu'in nakhlil khawi zaka gani ne a kakkaye kamar manyan itatuwan dabino wanda ya zama to suna rarike allazi iktala'at urrih fa saqata 'ala al-ard saboda ina ka samu kamar bishiya ta dabino wanda kwari sun sorarike ta don ana samun bishiya da zaka samu kwari sun cinye sakiyar babu komai sai kwanko to idan guguwa ta zo tana harfar da shi wannan guguwar da ta harfar da waɗannan kututturai na dabino yace in ka zo sai ka ga mutanen kamar haka zaka ga kato ya kai kato amma gashi a kwance iska ta gama ci shine sai al-Imam Sa'di yace fama ahwana al-khalqi ala Allah idza asaw amrahu me yafi yake cewa mai yafi wulakancin halitta idan ta saba ma Allah mahaliccin ka idan Allah ya tashi fada da kai wallahi ba za ka kai labari ba Allah ka kare mu wannan iskar ita ce Allah mu kike ba mu labarin ta suratul ahqaf domin iskar fannan na ta ya wuce misali
Allah yake tudammiru kullu shay'in duk abin da yazo gaban ta zaka murkushe shi insha Allah wannan iska bi amri rabbiha ita ma ba karfin ta bane saboda umurnin Allah idan ka dawo suratul fajr aya ta 13 Allah yake فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ سَيْ أَلَّا يَزُبَى مُسُ وَتَدُورِنَرْ عَذَابًا هذا هو أنه يقول لك تدورنر عذاب الله وذلك هو كيسا الله يأي ماغن آدابا سبو دمي يا دور من ذنين أكي أكي أكمي الله تعبدو إلا الله وَنَّا كَلْمَةً إذا من توباس سنتا سيء الله يمكشف
وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ يُهُونُوا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
اللهم تبكيتي وَأَمَّا ثَمُودُ فُوكُ وَثَمُودَ kaga an bayyana maka tsawar da Allah ya halaka adawa da ita to sai kuma tsawar da Allah ya halaka samudawa da ita Allah yake su samudawa fa hadainahu mun shiryar da su fa sahabul ama ala alhuda sai suka fi son makanta akan shari'a sun fi son makanta akan shari'a in kana mu dubu fatawa na ibn taymiyah mujallal 18 shafi na 72 yace abin da Allah yake nufi bayyana lahum mun musu iya bayani wa arshadna mun shiryata ga abubuwan da Allah yake so ga abubuwan da Allah baya so wa dalallahu mun ba su dalilai akan cewar babu shakka akwai Allah kuma shi ya turo waɗannan manzanni yace a musu biyayya amma duk da haka falam yahdhu wasu shiri ba shi yasa Allah yake hadainahum fasahabul ama ala alhuda to tunda sun fi son makanta akan shari'a sai Allah ya ce fa akhadhatkum sa'iqatul adhab alhun sai tawar azaba ta wulakanci ta kama su bi makanu ya shigo saboda abin da suka aikata kaga abin da ka aikata shi ke zama sababin halakar ka Allah ya samu gani saboda kai sa mutane su da kansu suke jawo makawunan su halaka mutane duk sai inda kaga halaka ta zo to ka daina duba cewar Allah ya aiko ta furu azabar da Allah yake wa mutum yana yi masa ne jinsin laifinsa saboda ko za ka iya gane kuranka don haka yasa idan kaga musibar ta faɗa maka sa ka dubi yanayin musibar za ka ga yanayin sakaci da mutane suka yi inda ko za su yi gyara to za ka ga Allah ya kawar da wannan musiba to waɗannan Allah ya halaka su ne saboda abin da suka aikata ibn al-qayyim al-jawziyya haka nan yake bayani a littafin bada'iul fawaid amjala nabi shafi 271 me Allah madaukaki yace game da samudawa
wa la ja'ala alladhina amanu wa kanu yattaqun
wa la ja'ala alladhina amanu mun jiratar da waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun suka ce suna kiyaye Allah kaga abubuwa guda biyu ne muke Allah ba cewa yayi ya tseratar da mu'minai kadai ba sai dai fa da aiki na biyu wa kanu yattaqun kaga bayan kai imani sai kai aiki idan kana son ka samu jiran Allah duk wanda yake so ya tsira daga azabar Allah to ya hada abu biyu da imani da aiki shi ne abin da Allah yake najjayna alladhina amanu mun tsare ta da wannan suka imani wa kanu yattaqun kuma sun kasance suna kiyaye dokokin Allah kaga wannan ya nuna al-iman wahdahu la yakfi dan kai imani shi kadai wallahi bai saba kace ai ni musulmi ne baba na ma musulmi ne kaka na ma Allah abinda Allah yake wa kanu yattaqun la budda min imanin wa taqwa dole a samu tsoron Allah tare da imani kafin imani zai fasi saboda kai dan kana son ka tsira daga fushin Allah na duniya da kuma lahira to babu makawa dole ne sai ka gaskanta alqur'ani duk magana da Allah madaukaki ya kawo bayan ka gaskanta alqur'ani sannan kuma ka tabbata kana aiki da inda alqur'ani ya karanta to mutum zai tsira daga fushin Allah a ranar tashin kiyama Allah ya samu tsira amin me Allah yake gaba
ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم موزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعلك الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. Thank you.